الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم من الأحدي 23 ga watan 9 hijira 1443, wadda ta yi daidai da 24 ga watan 4 miladiyya 2022. Muna nan cikin sura ta 11, ita ce suratu Hudin alaihi salam. Ajiya mun tsaya ƙarshen aya ta 112, faɗin Allah ta'ala: fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tabghaw innahu bima ta'maluna basir. Yau bi'idhnihi ta'ala za mu tashi farkon aya ta 113, faɗin Allah ta'ala: wa la tarkanu ila alladhina zalamu فتمسكم النار. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا
Allah madaukakin sarki ya ce: wala tarkanu ila allazina zalam, kada ku kuskura ya ku mutane, ku karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar kafirce ma Allah ta'ala, balle ku karɓi wani abu na umarni daga gurinsu, balle ku yarda da wani abu na ayyukan da suke aikatawa. Bala kada ku kuskura ko karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kawunansu. Kar ku karkata gare su na farko ta hanyar nuna musu ƙauna, saboda ba ƙaunarku suke ba. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda. Na biyu, kada ku yi musu kara, domin su in sun samu dama ba za su yi muku wannan karan ba. Saboda haka ba magana kai masa kara, baya ƙauna Allah, kawai baya ƙauna Allah. Abu na uku, kar ku yarda da abin da suke aikatawa. Mana, domin in kun yi ɗaya daga cikin waɗannan, to kun karkata zuwa gare su. Shi yasa Allah ya ce: wala tarkanu ila allazina zalamu, kada ku kuskura ku karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar kafirci, ko dai ku nuna ƙauna zuwa gare su, ko kuma ku yi kara gare su, ko ku yarda da ɓarnar da suke yi. Idan kuka yi wannan, fatamassakumun nar, wuta za ta shafe ku yayin da kuka yi wannan. Wa ma lakum min dunillah, haka nan babu, ba ku da auliya amin auliya, a wasu masoya kuma bayan Allah da za su kiyaye ku daga fadawa azabar Allah. Summa la tunsaruna, sa'annan kuma babu wanda zai iya zuwa ya kawo muku ɗauki lokacin da kuka shiga bala'i, ba dan komai ba, saboda kun yi kara gare su, kun kyale su, sun yi abin da suka ga dama, kuma nan kun zama masu laifi ce saboda haka idan bala'i ya zo ba mai iya fitar da ku saboda Allah ya janye taimakonsa a kanku wa aqimis salata Allah yake da annabi sallallahu alaihi wasallam kai dai da sallah ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tarafain naha a gefen yini guda biyu in an ce gefen yini biyu ana nufin safiya da kuma mai da yammaci ce al-ghadat wal-ashi ma'ana ka tsaye da sallah a gefen yini biyu suka ce ya kunshi asuba azhar la'asr su ne a ɓangaren farko domin alfajir in ya ceto to an shiga algada saboda kaga za a fara da asuba azhar la'asr sannan in rana ta faɗi an shiga mai al'ashi shi kuma ana an shiga sallan magariba da kuma sallan isha wannan shi yasa wasu cikin malamai suka ce abinda ake nufi a nan ana umartar manzon Allah ne ya kiyaye sallolin farilla baki daya ya tsaye da su a kan lokaci ya kiyaye rukunansu wa aqimis salata ka tsaye da sallah tarafain nahar a gefen yini guda biyu wa zulafan min al-layli da kuma wani yanki cikin dare nan gefen yini ya kunshi waɗancan zulafan min al-layli wani yanki cikin dare ya kunshi magariba da isha innal hasanati lallai kyawawan ayyuka na wajibi yuzhibna sayyi'ati suna tafiyar da munana Allah ke zalika wannan umarni na cewa kyawawa suna tafiyar da munana zikira tunatarwa ne lizzakirina ga waɗanda sukan tunatu su ba Allah ta'ala wanda wa'azi yake musu amfani lafazin tarafain nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at malamai sun karu jina sani dangane da wani salloli ake nufi a nan kamar yadda na faɗa da yawan malamai na cewa sallolin farilla ake duka sallolin farilla a kiyaye su a za'ar la'asar magariba isha'i ma'ana a kiyaye su suka ce abinda ke goyon bayan wannan magana hadisi ingantacce daga sayyidina usmanu ibnu affan Allah ya kara masa yadda wata rana sayyidina usmanu dan affan Allah ya kara masa yadda yayi umarni a kawo masa ruwan alola yace jalasa usmanu yawman wata rana sayyidina usmanu ya zauna inji al-harith maula usman wajalasna ma'ahu muka zauna tare da shi faja al-mu'azzinu sai ladan yazo fada'a usmana biba'i ladan yazo kira sallah sai usman ya umarni a kawo masa ruwa fi ina'in a cikin wani ƙwarya azunnuhu sayakunu fihi qadar muddin da ruwaya ce ina tsammanin ruwan bai fi yawan mudun nabi ba fata wadda a sai na usmanu ya alola sun makala sannan sai ce a ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tawadda wudu'i hada yana irin wannan alolattawa bayan ya gama sun makala sannan annabi ya ce man tawadda wudu'i hada duk wanda ya irin wannan alolattawa sun makama sannan ya miƙe fasalla salatar zuhur ya yi salla a zahar gofera la'uma kana baina huwa baina salatar subih za a gafarta masa zunubansa da ke tsakanin wannan a zahar da salla a suba da ta gabata summa sallal asr sannan iya la'asar gofera la'uma baina hawa baina salatar zuhur za a gafarta masa abinda ke tsakanin wannan sallah da azhar thumma sallal maghrib sannan in ya salla magariba ghufira lahu ma bainahu wa bain salati al-asr za a gafarta masa abinda ya gudana tsakaninsa da al-asr ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب sa'annan in yi sallar isha'i za a kankare masa abin da ke tsakanin wannan da magariba thumma yabitu yatamarragu laylatahu sannan ya kwanta cikin dare ya kwanci yasa ya ta juyi cikin abinci thumma in kama sannan in ya miƙe fatawadda'a ya alula wa sallar subha ya yi asuba'i ghufira lahu ma bainaha wa baina salatil isha za a gafarta masa kuma abin da ke tsakanin wannan da isha'i wa hiya alhasanatu wa hunna alhasanat shi waɗannan salloli biyar din sune alhasanatu kyawawa yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da muna ina fata an gane ma'ana kenan a wurin waɗannan malamai suna ganin alhasanat a nan sallolin nan da aka ce aqimis salata tarafai an-nahari wa zulfan min al-layl innal hasanat kaman kace lallai waɗannan sallolin kyawawa yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da munanan zunubai na tsakanin abin da ke tsakanin su ina fata an gane wasu malaman na ganin a'a innal hasanat yuzhibna sayyi'at suka ce shine tasbihi da yabo ga Allah suka ce shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar abinda ke ce ma baqiyatus salihat suka ce shi ake nufi sune mana waɗannan abubuwa din amma mafi rinjayen magana kana iya cewa ayar abish ka ɗauke ta kan umuminta ya kunshi salloli farilla ɗin nan suna kankare zunubin da ke tsakaninsu ramadan zuwa ramadan yana kankare zunubin da ke tsakaninsa juma'a zuwa juma'a tana kankare zunubin da ke tsakani umara zuwa umara tana kankare zunubin da ke tsakani kaga duka waɗannan kyawawan ayyuka ne ina fata an gane ba wasu salloli biyar ba abin da ke ƙara tabbatar da cewa kuma zai shiga umumin dukkanin ayyuka na laifi da kuma dukkanin wani aiki na ibada wanda sallah ta shiga ɗaya daga cikin sabubban da malamai ke cewa yayi sanadiyar saukar aya hadisi ya zo ingantacce cikin sahihaini da Imam Tabari ya rawaito daga Ibn Mas'udin ya ce wani mutum ne a kasuwa wata mata ta zo za ta yi siyayya ne dabino sai ce ta matso ko ta shigo ga wani wanda ya fi kyau to ganin wannan kuma ta shigo shi kuma shedan ya zungure shi ya kai ga sumbantarsa daga baya hankalinsa ya tashi ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarda ana darasi ya ce ya manzala na aikata abin da za a tsaye min da haji a yi mafaji zala bai saurari shi bai cigaba da zarafi bayan an kammala ya aka tashi sallah aka yi sallah aka idar bayan an gama sai dawo ya yi zala hukuncin nan fa da za a yi mafaji zala ya ce mai ya faru mai kai ya karanta masa ya sumbanci wata wadda ba muharra masa ba sai annabi ya ce da kai muka yi wannan sallar mana sallar nan da aka yanzu ya ce da shi aka yi yana gurin aka yi duk abin da aka yi na darusa sannan aka tashi aka yi sallah duk da shi aka yi sai manzala ya ce Allah ya yafe maka sai karanta wannan aya aqimis salata tarafai an-nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at lallai kyawawa suna tafiyar da munana zalika dhikra lidh-dhakirin wannan tunatarwa ne ga wato masu tuntunci Allah ya ce wasbir ka yi haƙuri ya kai annabi Muhammad a bisa cutarwar mutanenka ko ka yi haƙuri bisa kiyaye waɗannan salloli da Allah ya ce ka kiyaye su fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki baya taɓa tozartar da ladan masu kyauta ta aiki na'am
لولا كان من القرون من
فلولا كان من القرون الله مدوكين سركي يشي mai ya hana waɗanda suka kasance ko cikin waɗanda suka kasance cikin karnannuka da suka gabata waɗanda muka baka labarin su cikin kafiran nan wanda suka kafirce ma manzannin su mai ya hana a cikin su a samu uluba qiyati a samu mutane waɗanda suka yi saura daga cikin masu fahimta da hankali waɗanda za su ɗauki izina daga abinda ya gabaci waɗanda suka gabace su yanhauna anil fasadi fil ard da za su dinga hani kan barna ban kasa mai ya hana a samu ma'ana ba a samu ba shi yasa Allah ya halaka su amma da an samu to da wannan ya janyo Allah ya tsahirta bai halaka su gaba ɗaya ba shi yasa Allah ya ce illa qalilan mimman anjayna minhum ba a samu wasu daga cikin ragowar masu fahimta da hankali ba cikin waɗanda suka gabata suke hana wato alfasha ba da mugayen ayyuka na ɓarna ba sai ƴan kaɗan mimman anjayna minhum daga cikin waɗanda muka tseratar daga cikinsu saboda masu hana ɓarnar in bala'i ya zo Allah tseratar da su yake ƙa'ida gurin Ubangiji idan Allah ya kawo bala'i cikin al'umma masu laifi zai shafe su waɗanda ba su yi laifi ba amma ba su hana masu laifin aiwatar da laifi ba su ma sai ya shafe su waɗanda ba zai shafa ba waɗanda suka hana suka tsawatar na fatan gani shi sa wani wurin yake cewa an jena alladhina yanhauna anish su mun tseratar da waɗanda suke hana mugun aikin wa akhazna alladhina zalamu muka kama azzalimai da waɗanda suka yi shiru bi azabin ba'isin da mummunar azaba Allah ya halaka wannan ya tabbatar da cewa kenan su waɗannan ƴan ragowar masu hankali da fahimta cikin waɗannan al'umma magabata da suka hana ɓarna to su sai Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da su wattaba alladhina zalamu Allah ya ce waɗanda kuma suka zalunci kawunansu ta hanyar shirka da kafirci da Allah ta'ala suka bibiyi ma utrifu fihi ma'ana suka bi abinda wato suka shagaltu a kansa domin al-itirafu shine mutum ya wuce gona da iri wurin keta haddin Ubangiji to su waɗannan azzalimai sai suka bi ma utrifu fihi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya zubo gare su na ni'imomi na jin daɗi sai suka yi taɓar na yadda suka ga dama saboda an ba su jin daɗi domin Allah itiraf shi ne mutum ya wuce gona da iri wurin ɓarna saboda yana ne yana takama ko da lafiya ko da dukiya ko matsayi ko mulki kaga wannan dukiyar ko matsayi ko mulki ta zama masa wata ni'ima amma wadda ta halaka shi a nan ta zama ni'ima kenan ba ni'ima ba shi yasa Allah ya ce wattaba alladhina zalamu su waɗancan uluba qiya ragowar masu hankali da fahimta su ne suka hana aikin munkari su da bala'i ya zo sai Allah ya tseratar da su amma azzalimai fa wattaba alladhina zalamu ma utrifu su kuma kawai suka bi abinda Allah ya saukar gare su na ni'ima suka shantace suka taɓarna ma utrifu fihi abinda Allah maɗaukakin sarki ne ya ni'imta su da su na sha'awa suka bi wannan wa kanu mujrimina suka zamo su ne manya-manyan maɓarnata sai Allah ya halaka su saboda sababin wannan ɓarna da suke yi na'am walau sha rabbuka
walau sha
وما كان كفرا وما كان ربك وما كان ربك ليهلك القرى وبنجدي الله تعالى وبنجدي كبيكة شيزي حالك وتأل قرية با بظلم سبب لسبب ذالين شدتي ذالين شي أنا تندق الشركة لساب أمال من الله معنى الله بايا حالك وتأل قرية سبب لسبب ذالين شي وأهلها مصلحون idan har mutanen wannan alƙarya sun zamo masu kawo gyara wurin ayyukan su barnar da suka yi sai su dawo su gyara su yi aikin kirki to wannan sai Allah ya dauke wannan fushin daga kansu ba na ya kyale su ba zai halaka su ba amma in suka ci gaba da yin barna suka manta da Allah to idan bala'i ya zo Allah madaukakin sarki zai halaka su Allah ya kiyaye
na'am لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجن
ولو شاء ربك دا أبنجزن كأن لا يا قداما لجعل الناس أمة واحدة دا يا ميد متاني باكي ليس زمو الأمة دا ما ناسي إيماني دا ألا باكي ليسو أكام أكيدا دا ألا يكي ولا يزالون ما ألا بقداما با سمو لمشيئة سبت قداما رحكبا ya tsara wasu za su tafi wuta wasu su tafi aljanna Allah ya ce wala yazalun ba za ku su gushe ba mukhtalifina suna masu sabani kan addini su zamo addinai daban-daban yahudawa nasara majusawa musulmai mushrikai kowanne kuma zai zamo yana tuciya da addini yana kafafa da addinin shine ma'ana wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk sai fa wanda ubangijinka ya ji kansa sune kadai za su tsaya kan turbar Allah shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iftaraqatil yahud ala 71 firqa yahud sun kafi gida 71 aw 72 firqa ko 72 وستفترق أمتي لسنو الأمة ذات الربو على 73 فرقة سكسجدا 70 دوكو 72 في النار 70 بدئ متني وواحدة في الجنة ولا إيش عن الجنة وانا ينوني كنا ألا يتعالى وسسيس تفوت وستفع الجنة شذا شيء إلا من رحم ربه sai fa wanda ubangijinka ya ji kansu walidalika saboda ma wannan sabani ne wasu su ba Allah wasu su kangare khalaqahum Allah ya alice su wa tammat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta cika ta tabbata wata kalma ce shine fadin Allah da yake la amla anna jahannama wallahi sai na cika wutar jahannama min aljinnati daga aljanu wannasi da mutane ajma'ina baki daya ma'ana Allah ya yi alkawari sai ya cika aljanna da wato sai ya cika wuta da mutane da aljanu baki daya Allah ya kiyaye mu na'am wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusul. Allah madaukakin sarki yake cewa ma'ana dukkanin abinda kake da buƙatuwa zuwa gare shi dangane da labarin rukan manzanni da suka gabata, Allah ke naqussu alayka tilmun baka labarin shi, wala ke mun baka labarin dukkanin manzanni waɗanda kana da buƙatar ka san labarinsu, kuma mun baka labari ne nasu ma nusabbitu bihi fu'adak, abinda za mu tabbatar da zuciyarka a kan sanabin Allah ta'ala. Waja'aka fi hadhihi alhaq, haƙiƙa gaskiya ta zo ma a cikin wannan alƙur'ani na bayanin annabawa da ayoyi, wa mau'iza hakanan da wa'azi, wa zikira lil mu'minin da tunatarwa ga masu imani. Allah ta'ala yake wa qul lil ladina kafaru lil ladina la yu'minuna, ka faɗa ma waɗanda ba su yi imani da Allah ba, ka ce da su i'malu ala makanatikum, ku ci gaba da aiki a bisa halin da kuke ciki bisa tsarin da kuke yi, inna amiluna, mu ma za mu ci gaba da aiki a kan halinmu. Wannan fa tsoratarwa ne, ma'ana ka ce da kafiri ci gaba da kafircinka, ni ma zan ci gaba da musulunci, ai ba umarni kake ba shi ya ci gaba ba. Ina fata gani tsoratarwa ne, ma'ana ku ci gaba da zama kan halin da kuke ciki na kangare ma Allah, bala'in da zai biyo baya ba ɗan kaɗan ba ne. Mu kuma za mu tsaya kan hanyar da muke bi na bin Allah, nasara a ƙarshe mu a gare mu za ta dawo. Wantaziru, haka nan ku yi zaman jira, inna muntaziru, mu ma za mu jira, za mu gani a ƙarshe wa Allah zai halaka, mu da muke kan gaskiya ko ku da kuke kan bata. Jawabi su da suke kan bata. Wantaziru, inna muntaziru, walillahi ghaibu samawati wal ard, haqiqa dukkanin abin da ya faku cikin sammai da ƙasa baki ɗaya mallakar Ubangiji ne, Allah ya san waɗannan abubuwa baki ɗaya. Wa ilayhi yurja'u al-amru kullu, kuma izuwa ga Allah ake maida lamura baki ɗayan su, gaba ɗayan al'amari Allah ake mayarwa. Fa abuduhu, saboda ka bautata ma Allah da ake maida al'amura zuwa gare shi baki ɗaya, wa tawakkal alayhi, kuma ka dogara gare shi. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, ubangijinka Allah ba zai taɓa rabkana ba gabaran abinda wato kuke aikatawa, mana Allah zai yi hukunci ya fito da abinda kuka aikata da lokacin, sannan kowa ya ga sakamakon abin da ya aikata. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna
بسم الله الرحمن الرحيم سورة يوسف عليه السلام وانا سورة إتما سنة سونا قدات لها شيني سورة يوسف بات دون سونا إمبا وانا سونا وانا سونا بين ديسا كما كترات بسونا سورة يوسف سبودا تازودا وانا الهباري na annabi Yusuf alayhi salam kusan gaba daya, wanda babu wata sura da ta kawo kissar annabi Yusuf in ba ita wannan sura ba. Dan ga wasu surorin kawai ta ishara ne zuwa ga sunansa, a suratul an'am an kawo sunansa ko wa Yusuf wa Haruna, kaga an kawo sunan ne anan. Sai suratul Ghafir, walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati fama zaltum fi shakkin mimma ja'akum bihi, kawai an yi bayani ne annabi Yusuf ya zo muku da me hujjoji shikenan amma a bada labarin cikakke a Qur'ani sai a wannan sura shi yasa aka kira ta da wannan suna na suratu al-Yusuf sannan kamar yadda ya gabata wannan suna kuma an zo da shi domin ya bambance wannan sura ta Ali Alif Lam Ra daga sauran surorin kamar yadda muka bayani a suratu Yunus da Hud kaga in aka ce Alif Lam Ra Yunus ka san wacce ake nufi Alif Lam Ra Hud an san wacce ake nufi sannan Alif Lam Ra Yusufa ita ma an san me ake nufi wannan sura makkiyya shi sa ba malam Ali yace kar ma ka waiwaya ka kalli ra'ayin masu cewa wai sura ce wanda take madaniya a makkiyya kuma ta sauka ne bayan saukar suratul Hud da ta gabata kamun kuma suratul Hijr wanda take zuwa can gaba ita ce sura ta 53 a jerin saukar surorin Al-Qur'ani a wurin jumhurin malamai kuma babu wani guri a Qur'ani da aka ambato kissar annabi Yusuf aka yi itnabi irin wannan sura ma'anar itnabi shine aka kawo komai da ya shafi labarin annabi Yusuf a ita wannan sura wannan sura tana da ayoyi 111 a wurin ƙurra kusan baki ɗayansu muhimman abubuwa da wannan sura take karantar da mu abu na farko mu'jiza ta Al-Qur'ani abu na biyu bayanin kissar annabi Yusuf alaihi salam tare da ƴan uwansa da abin da ya haɗu da shi a rayuwarsa da abin da ke cikin wannan na izina ta ɓangarori mabambanta kuma akwai izina da Allah ya ajiye a wani abu na uku bayanin fassarar mafarki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma annabi Yusuf wannan daraja abu na hudu tabbatar da cewa wani ɓangare na abinda wato mutum ya gani a mafarki yana iya zama bayani ne kan wani abu na gaibu kuma annabi Yusuf ya ce ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin kuma gashi ya zama wani abu ne wato na gaibu ya tabbata abu na biyar bayani kan yadda wani lokacin kusanci yakan jawo hasada kaga waɗannan ƴan uwansa ne na jini makusanta idan ba tsoron Allah kusanci yakan jawo hasada kuna ganin taron kuka tashi uwa ɗaya uba ɗaya amma kuma gashi ya zo ya fi ku arziki ya fi ku kaza to in babu addini da imani sai hasada ta shiga sai kaga ɗan uwa yana neman rayuwar ɗan uwansa kamar yadda waɗannan ƴan uwan annabi Yusuf suke neman rayuwarsa Allah kiyaye mu abu na shida surar tana magana ne akan yadda lutufin Allah yake ga waɗanda ya zaɓo cikin bayinsa duk bala'in da za su shiga Allah zai musu lutufi zai kawo musu ɗauki abu na bakwai bayani kan ɗaukan izina akan ƙarshen al'amari ma'ana kan ƙarshen al'amari baki ɗaya ƙarshen kowane lamari akwai izina da abinda mutum yin ƙarshe ya zo za a ga izina za ta bayyana a wannan da kuma bayanin kiyaye waɗannan abubuwa riƙon amana cika alƙawari gaskiya tuba zuwa ga Allah za mu ga wannan cikin kisan annabi Yusuf na ɗaya cika alƙawari wannan al'aziz ya ɗauke shi ya mutunta shi ya ajiye shi a gidansa matar al-aziz ta nemi kuma annabi yusuf zuwa ga wani abu na daban a ci amanar al-aziz saboda cika alkawari yace ba zai ba dai wannan cin amanar wanda a saka shi a kurku ya zauna ya yi shekaru ya fi masa kwanciyar hankali da ya ci amana za mu ga rukun amana rukun amana bayan an sa shi a kurkuku bisa zalunci an zo masa da tambayar mafarkin sarki amma ya riƙe amana ya faɗi jawabi yadda ya kamata in wani ne sai ya ce ba zai baya da labari ba sai an fitar da shi amma an fitar da shi ɗin sai an ba shi kaza an ba shi kaza an ba shi kaza amma ya ba da labari saboda amana ta ilimi ka sauke ta yadda ya kamata ko ga maƙiyi ne in ya nemi bayani akan wani abu na ilimi da zai masa amfani masa bayani sai fa idan abin da in ya sani ya ƙarka zai yi saboda kaga kenan wannan amana ce ta ne ta ilimi ya riƙo amana ga gaskiya ya tsaya kan gaskiya sannan ga yawan tuba zuwa ga Allah ta'ala sai za mu ga wannan a cikin wannan wato sura sa'an nan abu na tara sura ta yi magana cewa banu Isra'il daga lokacin annabi Yusuf suka baro biladu kan'an suka dawo ina wasu daga ciki sun zauna ƙasar Masar wanda wannan yana daga cikin abinda Fir'auna ya mafarki cewa ya ga wata wuta ta taso daga biladu kan'an ta tunkaro Masar kuma da ta shigo Masar sai ta bi duk gidan wani bakifte sai da ta shiga Fir'aunan zamanin annabi Musa ke sai ta shiga kowane gidan wani bakifte masu fassara mun farki suka ce mar ai waɗannan bakin in baka kau da su ba to a cikinsu akwai wanda zai raba ka da mulkin wannan shine shi san yayi ta wannan yanka mutane yana azabtar da su to tun zamanin annabi Yusuf banu Isra'ila suka shigo Masar domin shi bayan an kashe yana karami fari ya damu mutanensu suka dawo suka zo neman abinci suka koma a ƙarshe bayan sun san waye shi ai ya ce su je su taho da alhamdulillah su je su taho da mahaifinsu sannan su ma su ɗebo iyalansu gaba ɗaya su taho kaga ya nuna kenan bani Isra'ila baki ɗayansu na wannan lokacin wasu daga ciki sai suka dawo ƙasar Masar sanadiyar shigowarsu ƙasar Masar kenan saboda haka ake musu kallon kamar baƙi ne su sun zo kuma suna neman su ƙwace ma 'yan gari wato matsayi kenan abu na goma akwai rarrashi ga annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan sura ta ina da irin abin da ya samu mahaifin annabi Yusuf annabi Yaqub na damuwa da raɗaɗi da cutarwa amma ya haƙuri ya ce fasabarun jami'in zan yi haƙuri haƙuri mai kyau kamar ana tunatar da manzon Allah shi ma ya yi haƙuri a kan abubuwan da yake haɗuwa da shi daga gurin waɗannan jigajigan kafiran irin su Abu Jahil Nadr ibn al-Harith da sauran waɗannan kafirai ɗin a wannan sura dai akwai wata kuma izina na haƙuri ga annabawan Allah suke da shi za mu ga irin haƙurin annabi Yusuf ya zauna a kurkuku haƙuri bayan ya ba da amsa yake a gaya ma sarki akwai wani da aka zalinta aka je aka manta kuma duk bai damu ba ya yi haƙuri ga mahaifinsa ya rasa ɗa amma ya yi haƙuri tsawon waɗannan shekaru har Allah ya dawo masa da mai da ɗansa na ƙarshe yana nuna mana cewa wato duk sanda mutum yayi hakuri to karshen hakuri yakan zamo sanadiyar nasara. Waɗannan suna daga cikin muhimman darussa da wannan sura za ta karantar da mu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Ra. Wannan aya mun shayin bayanin cewa malaman tafsiri sun kasu gida biyu dangane da Alif Lam Ra. Akwai malaman da ke ganin ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah, sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalika. Allah shi yake nufi, shi ya san abin da yake nufi da wannan. Akwai masu ganin yana da ma'ana, to su ne suka karkasu gida-gida maganganu masu yawa da mun yi bayani a farkon suratul Baqara. Amma dai magana mafi rinjaye a nan a ra'ayin malamai na biyu shine waɗannan arufa suna nuna mu'jizar Alƙur'ani kamar yadda muka yi bayani a darussan baya. Saboda bayan waɗannan arufa za a ga abin da ke biyo baya kai tsaye magana ce akan Alƙur'ani ko kuma kan wani maudu'i daga cikin maudu'an da Alƙur'ani yake magana a kansu. Inna anzalnahu, Allah ya ce lallai mun saukar da wannan Alƙur'ani Qur'anan Arabiyya, abin karatu wanda yake Balarabi, ma'ana an saukar da shi da yaren Larabci. La'allakum ta'qilun, domin ku hankalci abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar muku da shi, shine ku fahimce shi, ku gane shi, shi yasa Allah ya saukar da Alƙur'anin da harshen Larabci.
Nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamin alghafilin. Idha qala yusufu li abihi ya رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
Allah madaukakin sarki ya ce nahnu naqussu alayka ahsana alqasas, mu ne za mu baka labarin mafi kyawun kissa. Mafi kyawun labari, domin alkasas jam'u kissa, jam'i ne na kissa. Asalin kuma alkissatu shi ne a tatabbu'u bibiya. An kira kissa da suna kissa ne saboda ana bibiyar abinda ya faru cikin labarin har zuwa ƙarshe. Shi yasa Larabawa suke ce ma almakashi alniqas. Saboda me? Idan aka dora shi kan wannan abin zai bibi kan abin da zai yanka sai ya kai ƙarshe. Ina fata an gani. Allah ya ce to mu ne za mu baka labarin mafi kyawun kissa, mafi kyawun labari, bima auhayna ilayka, da abin da muka yi maka wa'ayi na Alƙur'ani, na hadha Alƙur'an, na wannan Alƙur'ani. Wa in kunta min qabli, haƙiƙa ka kasance min qablihi, kamun zuwan wannan Alƙur'ani, lamin alghafilina, kana cikin rafkanannu waɗanda ba su san wannan labarin ba. Amma yanzu da yake mun saukan ma da Ƙur'ani za mu baka wannan labari. Idh qala yusufu, tunda lokacin da annabi Yusuf yake faɗa li abihi ga mahaifinsa, yace ya abati, ya kai baba, inni ra'aytu ahada ashara kawkaba, na ga taurari guda 11, washamsa wal kamara, da rana da wata, ra'aytu hum li sajidi, na gansu gaba ɗaya sun faɗi suna masu sujjada, ma'ana gare ni, ma'ana sun faɗi suna masu sujjada wato a gare ni. Wannan aya ta tabbatar da cewa ya ga waɗannan abubuwa, amma kuma bayanin waɗannan abubuwa bai zo ba sai kusan ƙarshen sura. domin ana nufin wannan 11 a hada ashara kaukaban taurari 11 yan uwansa ash-shamsu wal qamar ma'aifinsa da ma'aifiyarsa kuma wato karshen sura ta yi bayani yace falam ma dakalu ala yusufa yayin da iyayen suka zo suka shigo gurin annabi yusuf awa ilaihi abawaihi ya tattaro iyayensa da yan uwa ya kawo su wa qala dukhulu misra insha Allahu aminin yace ku shigo cikin kasar Masar kuna cikin aminci wa rafa'a abawaihi ala al'arsh ya dora iyayensa akan mai gadan mulki wa kharru lahu sujjada sai suka fadi suka gaisuwa gare shi ba na gaisuwa na sunkuyawa saboda waccan shari'a babu laifi a yi sai suka yi wannan gaisuwar kaga anan ya ga rana da wata sun yi yan uwansa sun yi ya ga taurari ke da su ina fata an gani shi zai ce ra'aytuhum li sajidina mai mahaifinsa ya ce
وَإِنْ يَمْنَعْكَ عَنْهُ عَلَيْكَ وَعَلَى